sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama sace kai tsaye ta gidajen radio Voice of Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya kana masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama mu suna iya kama mu akan voicehausa.com ko kuma sashen hausa.com Assalamu assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka saki dawo muku da yammacin yau da wani sabon shirin a cikin wannan shirin za ku ji cewa yau mu a nan Amurka shugaban Amurka ke cika kwanaki 100 da kama ragaman mulki akan haka mun tattaro ra'ayoyin mazauna nan Amurka game da waɗannan kwanakin yau kuma za ku kira mu ne domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abin da ya shige muku duhu mu dai a nan Amurka batun da ke gaban mu shine na cikin kwanaki 100 din nan na Donald Trump kana muna dauke da labarin wasanni a takaice amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya
Assalamu alaikum masu sauraro Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa a yau Juma'a cewa Amurka ba ta fidda rai da yin amfani da karfin soja akan Korea ta Arewa ba, inda har kasar ta Korea ta yi kuskuren yin ganganci a nan gaba. Hakan kuma Amurka za ta buƙaci ƙarin takunkumin tattalin arziki akan ƙasar daga ƙasashen duniya. Tillerson ya faɗi haka ne a yayin wani zaman tattaunawa da wasu manya-manyan ƙasashe 'yan kwamitin tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya akan al'amarin matsalar makaman ƙare dangi na Korea ta Arewa. Ya ƙara da cewa ba za a yi wani zaman tattaunawa da Korea ta Arewa ba. Har sai ta dauki wani kwakwaran mataki na warware shirinta na kera haramtattun makamai. Tillerson ya jera abubuwan da Amurka ke bukata daga sauran kasashen duniya domin dakatar da Korea ta Arewa da ci gaba da aikin wanzar da makamin ƙare dangi. Ya yi kira da ƙarfafa hanyoyin diplomasiya da kuma takurawa kan tattalin arziki akan Pyongyang domin ta canza salo ciki har da sabbin takunkumai.
Kungiyar bada agaji ta likitoci na ƙasa da ƙasa ta ce sun kwashe dukkan ma'aikatunsu da ke garuruwa guda biyu na Sudan ta Kudu sakamakon matsanancin tashin hankalin da ya ɓarke tsakanin sojoji da kuma kungiyar 'yan tawaye. Kungiyar da ke bada tallafin magunguna wacce aka fi sani da gajeren sunanta na Faransanci wato MSF ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta kwashe ma'aikatanta na ƙasashen waje daga garuruwan Abrok da Kodok da ke yankin jihar saman kogin Nile. Wani babban jami'in MSF a Sudan ta Kudu Marcus Buchman ya faɗa wa muryar Amurka a cikin shirin ta mai taken Focus cewa ma'aikatan da suke yan gida za su ci gaba da ayyukan bada magunguna ayyukan su da ya rage na wuraren da babu tashin hankali sabon faɗa ya ɓarke ne tsakanin 'yan tawayen guda biyu da sojojin Sudan ta Kudu a yankin Kodak a ranar Talata ta gabata.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaban Kristocin Duniya 'yan ɗariƙar Katolika Papa Roma Francis ya fara ziyarar kwana biyu a ƙasar Masar a yau Juma'a, inda zai tallata aƙidojin zaman lafiya tsakanin Musulmai da Kristoci a faɗin ƙasar. Bayan fashewar bumabumai a wuraren ibadar Kubɗawa da ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 45, Papa Roman ya shirya haɗuwa da sababbin limamin masallacin Jami'ar Azhar, Sheikh Ahmed Al-Tayyib, kafin ya gabatar da jawabinsa ga shugaban ƙasa Abdul Fattah El-Sisi da shauran shugabannin Kristoci Kubɗawa a Pope Tawadros. Prime Minister ƙasar Masar, Sharif Ismail, shine ya karbi Francis a filin jirgin sama, inda ya bayyana wa manema labarai cewar dalilin ziyararsa ba wani abu bane da ya wuce bisharar haɗin kai da kuma 'yan uwantaka ba, duk da dai tafiyarsa gajeruwa ce ta kwanaki biyu ya ce za ta yi matuƙar amfani sosai. Har yanzu Misir na ƙarƙashin dokar ta ɓaci bayan fashewar bumabumai a cocin Kubɗawa a farkon watan nan. Haka kuma an ƙara tsaro a wuraren ibadar Kiristoci sakamakon ziyarar ta Papa Roma. Papa Roma Francis zai jagoranci ibadar Kiristoci gobe Asabar in Allah ya kai mu.
An sami nakiyoyi masu ɗimbin yawa a wani gida da ke garin New Haven a jihar Connecticut da ke arewa maso gabashin Amurka. Jami'an 'yan sanda sun ce ba san yadda mamallakin waɗannan nakiyoyi niyyar amfani da su ba, musamman ta ganin yadda aka sami nakiyoyi a cikin kusan kowane ɗaki a gidan. An kira 'yan sanda a gidan ne sakamakon wata 'yar hayaniya da ta kaule a cikin gida. Ana tuhuman Pascal Crisio a ranar Alhamis da laifin mallaka da kuma ajiye makamashi tare da haɗa nakiyoyi ba tare da ƙa'ida ba. Mallakan nakiyoyi da aka haramta da kuma laifuka guda biyu na saka ƙananan yara cikin haɗari. a lokacin da ƴan sanda suka isa gidan sun tarar da yara kanana da suka hada da mai kimanin shekaru 15 da kuma shekara 6 a cikin gidan. Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Tabarin bude takarautan namu da ra'ayoyin masu wasu mazauna na Amurka akan cika kwanaki 100 na shugaba Donald Trump.
To mu a matsayin mazauna Amurka gashi muna zaune babu dai wato abin da ya canza wato in ba ka saurari labarai ba shine ma za ka ana labarin ko za a yi kaza zai signing abin da suke ce ma executive order amma da abin da zai iya shafan kowa shine harkar healthcare wanda kowa ya fi damuwa da shi to yayi yunkurin ya ainihin budget shi wannan Obamacare wato warware ta da ake cewa za a yi a fara sake kirkirar wata sabuwar dokar ta lafiya to sai kuma Allah ya nufa bai iya samun ainihin goyon bayan shi kanshi ƴan Republican da ke ainihin jam'iyyar tashi ba wato guri nashi na cimma warware Obamacare na cikin kwana 100 shi ma dai gashi wato dukkan alamu abubuwan za su yi wahala a cimma hakan to har yanzu dai wato zaman dai saurare muke kuma shi ma yanzu yana gane yadda zahirin abubuwa suke ba da Amurka ta san akwai dokoki da yawa akwai kuma bangarori da yawa masu karfi wato yanda aka ce an raba gwamnati nan akwai bangaren su masu zartawa akwai bangaren shari'a akwai bangaren ƴan majalisa to kowane yana da karfi kai a matsayin shugaban kasa baka isa ba kawai ka sa mutane abu ka ce za a iya ka tashi da doka kaza suna iya koti za ta iya warwarewa majalisa ma za ta iya takura maka to har yanzu dai a cikin halin da ake ciki wannan kwana 100 har yanzu dai babu wani abu wato zahiri ko wani muhimmi da aka ce an cimma
to sunana dai Haruna Bello Madobi kwana 100 nan nashi da yi a mulki da ni da wasu ƴan Amurka wanda suka fi yawa ma gani muke kaman shekara 100 ne saboda abin nan yana yin mulkin da ba mu taba ganin irinsa ba a Amerika ko a tarihi ma ba mu taba ganin irinsa ba so mutum ne da gabaki da bai san su gwamnati ba to abubuwa da yawa ma ba zai sani zai faɗi magana kan sai ma santa ba sai an zo an mai bayani an ce ai gaji amma kuma ba zai ji kunyar da zai yi ba ya zo ce ai da bai fahimta ba amma ya fahimta gaji kuma ba haka ake mulki ba
to a dai ra'ayi na kawo yanzu ina ga cewa babu wani ci gaba da ya samu dai kuma ya samu failure a wurare da dama saboda yadda ya dau al'amura da zafi da yadda ya taiwa Amurka alkawari zai kawo sauyi cikin gaggawa musamman ga alkawarin cikin kwanaki 100 nan to amma in ka lura a kwana 100 nan babu wani muhimmin abu da ya samu ya cimma nasara in banda ina jin al'amari na tabbatar da wannan alkali da aka yi kawai amma in ka duba harkar lafiya da ya so ya yi healthcare da sauransu duka ya samu cikas musamman bayan jam'iyyar Democrat sun ba shi matsala matuƙa da gaske wanda har yanzu yana kai kawo da abu wanda akwai yiwuwar cewa ba zai iya samun nasara ya aiwatar da abin da yake so ba.
To Ali Usman ɗan inna ni mazaunin Maryland ne nan Upper Mago. Eh to a takaice sai in ce maka ƴan manuniya ta nuna ya gama cika baki ya gama abu ya zo yana yin abubuwan da yake so karan shi wancan shugaban ƙasar da ya tafi a kai shi ya zo ma yana ma wuce magona da iri ma ya kasa yin komai kuma a kwana 100 shi da kansa ya zo yana kuka akan cewa wai duk wanda ma ya tsara wannan kwana 100 wai ma ba ma daidai bane bayan shi ya ce ma yana da plan na kwana 100 da zai achieving akan abubuwan da zai yi wanda ke gahe nan bai komai ba sai shiriri ta kuma an nuna masa cewa a kasar nan akwai abin da ake kira check and balance duk abin da ya sai kotu ta lalata ta hana saboda akwai check and balance
Haro yau dai kafin mu bude layukan namu a ci gaba da shakatawa da wannan.
Dan Musa la 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 ya Allah da ta ti e son ga da ga ra o da ne da yi go da ura mai duro ana da murna ana da ta ti e son ga da ga ra o da ne ne wa ga ra wa ra da ba ba ra da lo ka la ba e da ka ba ra la su ba o ra ya ye ya ye da da re ba kansalike o banje jenje leje o baje madia ile kanada kansalike dansalike je kansalike o banje jenje leje o baje madia ile kanada na dau dalno na sane dau da kawa se auje takagira na dau dalno na sane dau da alkale ye bagale dalige mohawado bagale dalige sedaga badala suba he aga tulu baga tulu bagulu aga jiba he aga tulu aga aga tulu sagi baga aga jiba sedaga badala suba goye
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla yanzu muna sauraron ku domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mu dai kamar yadda na faɗa muku mu batun da ke kan gaba yanzu na wace magana
aina ne
dan buɗe muryan ka
kokari ta rage mana kudin shiga makarantar gaba da secondary school saboda muna da dindin dalibai a kasa wanda suke bukata su yi makarantar gaba da secondary kasancewan kudin yayi tsada muke nema a rage mana saboda daliban mu su samu ilimi mai inganci. Nagode mai magana.
Kashi bai ma gama magana ba, layin ya yanke balle mu ji inda zai jire. To Allah sa mahukunta da aka yi domin sun ji wannan kira da wannan ba Allah ya yi na neman a rage kudin makaranta, dama an ce kowa da bukin zuciyar shi. Yau ku ne za ku bayyana mana ra'ayinku ba. To ga kira mun samu daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wace magana?
Sunana Abubakar, da aka fi sani da Malam cikin kare karamar kuma kudai.
To Malam Abubakar, me ye ra'ayinka wannan daren?
Yawwa, ra'ayina a wannan dare ina so in miƙa saƙo ne ga ainihin gwamnatinmu na jihar Kaduna.
To
da Annabi ta samar mana da takin zamani wanda za a ce ko'ina
Sunana
Ibrahim Babangida.
To Ibrahim Babangida, me ra'ayinka wannan daren? Mu dai nan muna magana shi kwana 100 ne na cika shugaba from kan karagan mulki. Me kake son kai muna magana akai? Kash. Muna gan line Ibrahim daga nan bara yayinki. Aiya. To shikenan muna sauraron ku. Ku kira domin yau ku bayyana ra'ayinku ba mu ne muka baku maudu'i ba sai dai ina dai baku labarin cewa yau mu na abinda muke magana akai a nan Amurka to muna da kira da Katsina wa alaikum assalam wa daga Katsina
daga Umar ofisa unguwa uku live mai fata daga nan jihar Kano
oh Kano ne to Umar me ne ra'ayinka wannan daren
to ra'ayina da yake faruwa gaskiya akwai abubuwan da yake faruwa a nan Kano ya kamata duk wanda suka samu wannan aka samu an kisa kan nan Allah ya fito da wanda suka kashe wannan Sheikh Jafar din da yake faruwa a jihar Kano wanda suke da ruwa da tsaki Allah ya kawo yanda za a yi a tsada mutane daga cikin wanda ba su da cikin irin wannan abubuwa gaskiya wannan abu ne da yake so ya mutsa hatso a nan jihar Kano Allah ya kawo mana zaunuwar lafiya kan abu ya zo ya dagule a cikin jihar Kano wannan shine yar ta kadaiyen abin ita Umar ofisa unguwa uku line mai fata kuma dan kungiyar nan ta Aminan Tuna daga nan jihar Kano America ku tashi lafiya ni nayi Kano
to Umar mun gode da wannan ra'ayi naka da kuma fatan kamar yadda kai fata Allah ya sa a ci gaba da samun zaman lafiya a Kano to ga wani kira daga Kaduna waye daga Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to wa alaikum assalam wa ke magana daga Kaduna
Malam Ibrahim Ladan Ayawa barka da aiki
barka ka dai da wani ke magana nawa
Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Da cewa Alhaji Musa Garo.
To alhamdulillah ina da guda biyu a gurguje.
To za mu je.
Zan yi roko ga gwamnatin jihar Kaduna akan abubuwa guda biyu. Na farko dai muna kira ga shugaban sojojin Najeriya na ƙasa. Malam Tukur Burtai. Dan Allah dan san Annabi ya zo a gina mana wannan a dajin na tsakanin Buruku da jihar Kaduna. Muna fatan za a zo a gina mana wannan abubarikin sojoji a gurin domin ko shekaran jama'a Ladan Ibrahim Ayawa an kwace abokina naira miliyan 3 a wannan hanyar.
Wai ya zubillahi.
Muna roko. Muna roko dan Allah a daure a zo a gina bariki a wannan tsakanin dajin Buruku da
amma Musa
kuma na biyu su kuma muna kira ga gwamnati na
jamuje yi sauri
yawa to gwamnatin jihar Kaduna muna kira gare su abinda ya danganci bangaren malaman makarantun primary school dan Allah dan Annabi a daure a biya su hakkin su domin a kodi yaushe mun masu kare muradun gwamnatin jihar Kaduna an yi mana gorin akan cewa muna kare muradun su an kasa biyan albashi na makarantu malaman makarantu dan Allah a daure a biya su domin a samu ci gaba a jihar Kaduna da karshe mai maka fatan alkhairi
Allah ya sa gwamnatin jihar Kaduna ta ji sai dai har yanzu akwai masu daukan kudi har miliyan 3 a hannu bayan ga an samu canjin zamani da canjin yanayi to yanzu mun gode muna kira daga Bauchi waye daga Bauchi
Sani makanike ne daga katin madaki karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi
to Sani me ne ra'ayinka
ra'ayina shine muna kira ga gwamnatin jihar Bauchi ta taimaka ta yi maganan taki da mu saboda manoma su hoppa ta wajen noma saboda gaskiyan al'amari in ba an yi noma ba ba za mu sha wahala ina ko muka dogara da shi
to wannan batun na taki kusan mu ce ya zama ruwan dare ga duniya Allah sa duk shugabanni da gononi sun ji in ma ba su ji ba Allah sa hadiman sun ji domin biyan wannan bukata na ku saboda an samu wadataccen abinci kowa zai amfana mun gode kwarai da gaske to muna dai sauraron ku kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku mu yau ba mu ne muka ba ku maudu'i ba kamar yadda muka ce ba mu muka ba ku zabi ba waye muna jin ka wace magana
Jamil Abdullahi ne daga Abuja Fate
to Jamilu me ra'ayin ka wannan daren
wato ra'ayina shine ina roƙon mai girma shugaban ƙasa da ya manta da dukkan waɗanda suke aibata shi akan wannan rashin lafiyar sa kuma jama'ar daiwa suna taimasa fatan alkhairi da irin ayyukan da yake yi a cikin wannan mulkin nasa saboda haka da Allah da Annabi a taimaka a gaya dukkan al'umma masu aibata shi to su daina aibata shi mu muna gamsuwa da aikin da yake yi
to mun gode Mallam Jamilu dama ka san ai Hausa sun ce babba juji ne Adama to waye daga Adamawa
Alhaji Ali ne daga ranan ganyar jar
ka Alhaji Ali da zaka daure ka dan rage mana karan rediyon ka da ka kyauta
to na rage
yawa to za mu je me ra'ayin ka
wato ra'ayina yau game da gwamnatin Najeriya
ne
roƙonta da wallan maganan asibiti da kudaden makaranta a zamu ayi mana saukin sa dan zun kai talaka yaron ka bai
ja Adama ana biyan kudin makaranta ne Mallam Ali
asibiti hello
nace ana biyan kudin makaranta ne a jahar Adamawa
ana
makarantan gwamnati
makarantan gwamnati in kai talaka ba kai zaka biya kudaden makaranta ba da asibiti naira biyar hakan nan ko naira biyar ba za a rage maka ba in ka je asibitin baka da kudi in kai talaka ne in kwana ka ya kare ma sai dai ka mutu don Allah ya taimaka
sai nace a makarantun gwamnati ana rage ana biyan kudi a jahar Adamawa to shikenan bari mu je jahar Kaduna mun gode Alhaji Ali Allah sa mu hukuntan jahar Adamawa sun je waye a jahar Kaduna kashi ina ganin layin na Kaduna ya tsinke kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin kiran da zamu iya dauka kiyo tsara idan mun bude ranar litinin mun bude layi a kira domin bayyana ra'ayi yanzu kuma
wasanni a takaice
Gasar kaka an daji ga na kasar jamhuriyar Kamaru yau makonni 11 kenan an da kungiyar kwallon kafa ta Stadrena take da matsayi na farko akan allo da maki 23 sai kuma club din Eden take da matsayi na biyu da maki 22 kungiyar kwallon kafa na UMS tana da matsayi na uku da maki 22 sai waɗanda suke jallayi sune club din Racing take da matsayi na 16 da maki 11 New Star tana da matsayi na 17 da maki 8 Lyon Blaise take da matsayi na 18 da maki 6 sai kuma jerin sunaye waɗanda suka fi kowa zura kwallaye da dama a wannan shekaran na farko dai shine Raymond Fosso na club din Edins Sport wanda ya zura kwallaye guda 6 sai mai nasa na biyu Ronald Nga na club din Cotton Sport da Garwa yana da kwallaye 4 wanda ke masa na uku shine Basil Baba dan wasan club din Stade Rennais shima yana da balabale guda 4 sai kuma na hudu Rene Nji na club din Bambutus Jebu da shi ma yana da kwallaye guda 4 na biyar kuma Jires Tama Tinyo na club din Young Sport shi ma yana da balabale guda 4 sai na 6 Donald Chao na club din Stade Rennais yana da kwallo guda 3 sai na 7 William Namenji na club din UMS ya zura kwallaye guda 3 sai na 8 Vitalin Yanj na club din Apeja shi kuma yana da kwallaye guda 3 Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
to yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa wa majalisar dokokin Amurka cewa ƙasar Iran tana biyayya ga jijiyar nuclear ta wahalin ya ƙara da cewa Amurka za ta sake biyo manufarta dangane da ƙasar ta Iran ko cire mata takunkumi zai dace da manufar tsaron Amurka A taron manema labarai, sakatare Tillerson ya ce kasar Iran na harzuka mutane tare da rubuta wutar ta'addanci da tashin hankali daga wannan ƙasa zuwa waccan. Tilson ya ci gaba da cewa muddin aka barta ba tare da an taka mata burki ba ta doshi inda Koriya ta Arewa take. Don haka Amurka ba ta da niyyar yin shiru ko zura mata ido. Yin shiru ba tsari ne ba mai cimma nasara. Tilson ya yi tsokaci ga goyon bayan da Iran ke baiwa gwamnatin shugaba Assad mai mummunan aƙida wanda ya tsawaita rikicin ƙasar da kashe mutane 500,000 a ƙasar ta Siriya da kuma yin sanadiyar wasu miliyoyi mutane suka rasa gidajensu. A ƙasar Iraki ma Iran ta yi amfani da mayakan Kurdawa wurin kawo cikas ga harkokin tsaron ƙasar. Iran na samar da makamai, kuɗaɗe da kuma horarwa ga Hamas da wasu ƙungiyoyin ta'adda na Falistinawa waɗanda suka yi amannan ganin cewa sun ga bayan Isra'ila. A ƙasar Yemen, Iran na marawa 'yan tawayen Houthi baya waɗanda ke ƙoƙarin hamɓarar da gwamnatin ƙasar da kuma kawo cikas ga kudancin iyakar ƙasar da Saudi Arabia. Iran na kawo cikas a tekun Fasha da kuma yi wa Amurka kutse ta hanyar yanar gizo da ƙawayenta a yankin da kuma ƙoƙarinta na hallaka Abdul Al-Jabbar a lokacin da yake jakadan Saudiya a Amurka. Bayan sake duba batun Iran da idon basira, Tilson ya ce Amurka za ta yi daidai da Iran. Shirin muryar Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da kuma wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana takaice.
Assalamu alaikum masu sauraro. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa a yau Juma'a cewa Amurka ba ta fadda rai da yin amfani da ƙarfin soja akan Koriya ta Arewa ba, inda har ƙasar ta Koriya ta yi kuskuren yin ganganci a nan gaba. Haka kuma Amurka za ta buƙaci ƙarin takunkumin tattalin arziki akan ƙasar daga ƙasashen duniya. Tillerson ya faɗa haka ne a yayin wani zaman tattaunawa na wasu manya-manyan ƙasashen 'yan kwamitin tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya akan al'amarin matsalar makaman ƙari dangi na Koriya ta Arewa. Ya ƙara da cewa ba za a yi wani zaman tattaunawa da Koriya ta Arewa ba, har sai ta ɗauki wani ƙwaƙwaran mataki na warware shirinta na ƙera haramtattun makamai. Ƙungiyar ba da agaji ta likitocin ƙasa da ƙasa ta ce sun kwashe dukkanin ma'aikatansu da ke a garuruwan guda biyu na Sudan ta Kudu sakamakon matsanancin tashin hankali da ya ɓarke tsakanin sojoji da kuma ƙungiyar 'yan tawaye. Ƙungiyar da ke ba da tallafin magunguna wacce aka fi sani da gajeren sunanta na Faransanci, wato MSF, ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta kwashe ma'aikatanta na ƙasashen waje daga garuruwan Aburok da kuma Kodok da ke yankin jihar saman kogin Nile. Wani babban jami'in MSF a Sudan ta Kudu, Marcus Bachmann, ya faɗa wa muryar Amurka a shirinta mai taken Focus cewa ma'aikatan da suka rage 'yan gida su za su ci gaba da ayyukan ba da magunguna a yankunan da suka rage da babu tashin hankali. Shugaban Kiristoci na duniya 'yan ɗariƙar Katolika Papa Roma Francis ya fara ziyarar kwana biyu a ƙasar Masar a yau Juma'a, inda zai tallata aƙidojin zaman lafiya tsakanin Musulmai da Kiristoci a faɗin ƙasar. Bayan fashewar bumabumai a wuraren ibadar kubɗawa da yanayi da ya sanadiyar mutuwar kimanin mutane 45.
To madalla, da taƙaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ko har da shirin na bar ya huce tare da Ibrahim Alfa Ahmed. Amma dai kafin mu tashi, bari mu miƙa gaisuwa, wato taya murna na ga iyalan Alhaji Muhammadu Lalo da na Alhaji Haruna Idris Garga, murna auren 'ya'yansu Sa'adu Lalo da Jamila Haruna Idris Garga, wanda za a ɗora gobe a wato a ƙaramar hukumar Toro da ke kan hanyar Bauchi. Da fatan Allah ya ba ango da amarya zaman lafiya. Yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Nazir Ahmed Hausawa da Daniel Brown da injiniyanmu, ni Ladan Ibrahim Aiko ke cewa sai da safen ku, mu kuma mu wuni lafiya.